haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun tabo batun umarnin da gwamnatin tarayya ta bada na sake bude makarantu ga ƴan ajujuwan ƙarshe na primary da ma na secondary. Sai ku biyo mu domin jin ƙarshen shirin. Ga cigaban shirin inda wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta ji ta bakin malamai game da wannan mataki na sake bude makarantu a kasar.
Ubaidullah Hashim.
Ubaidullah Hashim. To Ubaidullah, ya zaka kwatanta mana wannan yanayi da kuka tsinci kanku na COVID-19?
Gaskiya dai a wajena ba yanayi bane mai dadi, saboda ma yanayin yanda zamu rubuta exam ba ma ma tunanin ko ana ce mana alternative practical zamu ko kuma practical. Amma dai da a ce ba wannan pandemic practically straight ba wannan alternative, sannan kuma da teaching mood din idan kamar yanzu muna aji da kai yanda muke wannan din muke interacting the others ɗan uwan muke nan
sunana Muhammad. To dai zaman gaskiya yafi, amma dai ya kamata a yi jarabawa, saboda in ba yi ba yanzu za a yi wasting opportunity. Kuma dai a takaice dai su ma makarantun dai su ma suna kokari, ana spacing, kuma kowa yana sa masu kun shi gaskiya.
Shin ya a shirye kuke da rubuta wannan jarabawa? Ka shirya?
Gaskiya ni na shirya gaskiya.
Wanda irin shiri take tunganin cewa an kwashi wannan lokaci ba a yin karatu, ko kuma kai ma kana cikin waɗanda suke yin karatu ta kafan internet?
Dama ni tun a gida hutun da aka yi gaskiya karatu muka yi ta yi.
Me zaka shirya tsaf?
Na a shirya nake.
Su ma ɗaliban makarantu masu zaman kansu sun bayyana haka.
Sunana Rabi Ajisani. Ina farin ciki sosai saboda za mu samu mu kammala karatu. Shirin dai ba kaman yanda ya kamata ya zama ba ne, saboda mun daɗe a gida kuma ba ma zuwa makaranta. Amma dai muna fatan a wannan satin za mu shirya mu kammala karatu. Abubuwa dai ba kamar yadda suke ba ne da yanzu muna ba da rata tsakanin mu wajen zama, kuma ba ma yin abubuwa kamar su assembly da irin wannan.
Sunana Muhammad Awolusu. Gaskiya farin cikin mara musaltuwa ne gaskiya, saboda za mu samu mu kammala jarabawan mu kasance muna da wannan result a hannu. Shiri dai ba kamar na da ba, amma insha Allah muna nan muna kan shiri. Shiri dai baya karewa har sai mun gama exams. Kamar da aka gani an je hutun zango mai tsawo sosai. To shirin dai ba za a ce kamar da ba, saboda da ya ana samun malamai kana da dan wani matsala ka zo ka samu malami ya ma bayani ba kamar da ba. Amma insha Allah shirin dai mun dan shirya, mun shirya amma ba kamar na da ba gaskiya. In shawara na dai daga zuwa ga kowane dalibi shine wannan dan sati daya zuwa biyun da muka samu na shiri, mutum ya samu ya shirya sosai. Kuma dukkan wani matakan da gwamnati ta sa kamar a takunkumi, kamar da ka gani ga yanda takunkumi da wanke hannu da observing social distancing, muna fatan kowane dalibi zai samu ya bi wannan dokokin saboda mu samu mu yi jaraba mu.
Guda daga cikin iyaye mata kana tsohuwar malamin makaranta Hajjia Bilkisu Muhammad Kaikai ta ce lokacin lokacin da aka dauka na zana jarabawan dalibai yayi karanci kuma hakan ka iya janyo sakamako mara kyau.
Ni ra'ayina a wannan batu na magana bude makaranta da fara jarabawa ta WAEC shine a gaskiya akwai takura matakar gaske. Takura kuwa ita ce dama yara sun dade a gida sun shantake, yawanci zaka ga yara in suna gida ba karatu suke ba. So ya kamata a bude makaranta tukun a dan ba da dan lokaci wanda yara za su dan samu su karatu, su fuskanci abinda za su rubuta a jarabawa, sannan a ce kuma an ci gaba an fito da timetable din da za a masa jarabawa. Idan ba haka ba kuwa a hange na wani matsayi na tsohon malaman makaranta, gaskiya za a samu rashin cin jarabawa dalibai da yawa.
Shiko Shehu Usman da ɗansa ke cikin dalibai da za su zana jarabawa ajin ƙarshe a cikin wannan yanayi na annobar cutar COVID-19. Ya ce hanya ɗaya tullo da ya kamata a bi shine amfani da matakan kariya kamar yadda wasu ƙasashe suka yi.
Mutane suka kiyaye, ba Najeriya kaɗai aka koma makaranta ba, akwai makarantun da aka koma makaranta, so ba nan bane kaɗai. Inda suka koma school already yanzu ai sun koma ne da kula da kiyayewa da bin dokoki. Ba wai gajiyan ba ne, inda lura ya zuba da za a yi, to idan har gwamnatin ta so ta ɗauki measures ɗin da za ta ɗauka a kiyaye a program yadda mutane za su yi su koma za a yi, kuma za a koma za a yi makaranta za a yi karatu.
Shugaban kungiyar malamai ta ƙasa NUT Dr. Nasir Idris ya bayyana damuwansa dangane da matakan da gwamnati ta yi da ya musu, inda ya ce bai gamsar da su ba wajen kare rayuwar yara da malamai. Ya kuma yi gargaɗi kan cewa kungiyarsu za ta janye ayyukanta idan har gwamnati ta gaza samar musu da wadataccen matakan kariya da hukumar taƙaita yaduwar cututtuka ta ƙasar NCDC ta fitar.
Thomas Sauraro, abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da shirin Ina za mu je matasa, inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim da Salman Abu da ya haɗa mana sauti, ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. Ma assalamu.
Da Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ƴa mace.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Aisha Ma'azu ke muku sallama a cikin shirin ciwon ƴa mace, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun fara tattaunawa akan rashin amana a makon da ya gabata. To a yau za mu duba yadda mu'amalar malamai mata da ɗaliban su yake kasancewa a makarantu. Mun karɓi baƙuncin Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmed. Sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kaya.
Hajiya Sadiya, me kika fahimta da cin amana? To ana yawan danganta wannan wato cin amana da mata?
To ya danganta.
Dane.
Ita cin amana ga kowa ma yana iya faruwa. Amma watakila abin da ita ake danganta shi da mata. Saboda watakila cikin rauni ne. Yasa cin amana za ta fita gurinsu.
Kamar yaya kenan?
Ba su da wannan ƙarfin kuce da za su iya riƙe amanan kamar yadda maza za su iya riƙewa.
To amma kuma yawanci cin amanan da mata suke tsakaninsu ne, su za su riƙe wa namiji amana, amma mace ƴar uwarsu ba koyaushe ba.
Gaskiya ne, idan kika kalla ga malama da ɗalibar ta mace a makaranta misali, yadda za ka gaggage ta ci zarafin ɗan uwarta mace ɗalibarta malami namiji, hadin ki da yayi wa ɗaliban shi mace haka. Kuma yawanci idan ka sace kalla wata malama abin da zata yi farani da ta ci wa ɗaliban ta mace haka, idan kika kalle kike kallon ɗaliban ta ka zaki ga dubin kyawun tsura ma ɗaliban ta da mun ta kika. Ya shi da hasada take wa yarinya. Idan har zai jinyo ki mata wannan cin mutuncin ba wai dan laifin ka ya matakin da zata mata wannan cin mutuncin.
To da ma maudu'in da zamu yi magana akai kenan yau, ɗalibai da malamai mata, yawanci ana yawan kokawa da kamar yadda kika faɗa, baya ga wannan babu wani dalili
ko ya danganta. Amma ni dai gaskiya abin da na fahimta shine babban gungarin abin da yake jinyo wani dalili hasada ke ake jinyo malama mace ta rinka kyashin ɗalibar ta mace, yawanci hasada ce ko ita ɗalibar ta yi wa malamar ta mace rashin kunya, ita ma wannan yawanci zaki ga wata hasada ce ko malamar ita duk a makarantar mata fi kowa, maybe wataƙila tana hawa fleshy cars tana sa kaya masu tsada, ita kuma yar talaka ce ba yar kowa ba, sai hasada ta shigo ciki ta gidan ɗalibar tana cewa yallah biyu ta ba fa gidan ubanta aka yi mata wannan ba, duk mijin ta ne mata ta zo tana wani buɗe mana a cikin gane. To makamancin haka, haka ita ma bayan basa idan malama ce ita ma za ta daga kike ta discretion din wannan ɗaliban tata, wata kila ta ga malamai kwallis irin ta amma maza sun nuna suna da concrete akan yarinya, wata kila saboda kwakwalwarta ko kuma saboda irin family din da yarinya ta fito a ciki ya fi mata. So sai ta rinka amfani da wannan damar ta cewa ita malama ta ce ta rinka cewa yarinya ta ce.
To Hajiya ya shigo kwarai da gaske. To Hajiya Sajiya, wannan ya taba faruwa da wani da kika sani ko kuma ke?
Eh gaskiya ya taba faruwa, na taba gani amma a secondary school ne haka.
Eh
zaka ga daki za inda malamai maza suke tafiyar da ɗaliban su ba haka mata suke yi ba, idan mata suka zo ba za su tafi su ji da ɗaliban su ba, da ita makarantar mata ne malamai mata ba ta kiran mana fuskar da za mu ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba, muna ɗarɗarɗin tsoron mu tambaye su tafi da ƙarfi in muka tambaye su ko su gwada ya mu ko kuma su yi mana mutunci, amma malamai maza har to nake maza sun ci wata tuba za a yi wasa da dariya zan fi mana bayanin cutar babu wani abin na tsakanin na basu, amma so da mun tambaye su ko a misali wata yarinya guda ɗaya in ta yi laifi to gaba ɗaya za ta haɗa da mara
sai ta hukuma hukunci
ɗaliban nan, to shi isa ba wani kyakkyawan mu'amala tsakanin mu da malamai mata. Akwai malamai matan da suke kyautata wa ƴan uwansu ɗalibai amma ba kowa
to, amma yaya mu'amalar su malamai mata da ɗaliban su maza yake kasancewa ko kuma tsakanin ɗalibai mata da malaman su maza yake kasancewa?
Eh gaskiya mu'amala ce ne to ba raini, wannan kyautatawa da suke mana in suka zo za su takan mana fuska ko in aka yi laifi ka ba malami haƙuri na miji nan da nan zai haƙura.
To amma wannan baya daga irin halin mata da aka sani cewa wasu mata suna da yawan ruko?
Gaskiya daga siyasa ne akwai rukon yana ɗaya daga
kuma ina gani idan na ɗalibi na miji ne ma haka za su yi ko?
Eh maza ba su fiye yin wannan abin nan ba. Ai malamai mata ba su fiye cin zarafin
ɗalibai
maza ba.
Me yasa? Kina gani hakan yana da alaka da yanayin maza na tsare gida ko kuma a yanayi da Allah ya yi wa maza cewa sun fi mata ƙarfi?
Eh hakan ya shiga ciki haka.
Hajiya Halima, ko za ki yi tsokaci akan wannan tambaya da na yi?
Ni abin da na fahimta tsakanin malamai mata da ɗaliban su maza, sun fi san maza shiriri ta idan kika kaddara na ta ɗalibai mata da ɗan maza da bambanci. Su mata da inda aka ce an tara sai za ki tara akwai hayaniya suru tura shewa waye.
Amma ita mace ai yanayin ta kenan ko ina take a wannan yanayi dai kusan haka zaka same su.
Maza suna da tsara gida take kan su. So ita hadili ki ga wannan gode ya ci ko malamai mata ma da suke yi da ɗalibai maza saboda suna cewa to musu wahalin nan kwatsawa.
Haka.
Da karta da take mishi wani abin da ba shi kenan ba in an fita daga makaranta zai iya ɗaukar mataki a kanta.
Haka.
Musamman suna wannan ɗin nasu da ake kira na adolescent age. So suna kafa da al'amarin malamai mata ba su cika haiki musu ba.
Su mazan ba sa yi musu wani abin da bai dace ba?
Suna
su kuma kuwa sai abin da na fahimta da malamai mata ne bi ko din jinsi iri ɗaya ne da na mace ne ko ya zama na tausayi ne a tsakanin saboda kikin irin jinsin da sai ana cewa ciwo ya mutu ya mutu ne sai abin ya zama karbanin haka da kuma asibiti ne mu da mace suka tarar sai za ta yi miki ifani idan likita na miki kan samu kina lebo yadda zai tare ki kula da ki idan mace ta duka ki ba za ki tana yi Allah wai ke ba ki da juriya ne ke kaza to sai ki kasa gane wai menene hujjar da wannan al'amari yake shigowa kike kike bibanta da irin ciwon da kike bi kai kamata a ci tare da tausayi a amma namiji ne yake tausaya ne ki nake tunanin ko kishin juna ne yake faruwa ko hasada ta kike ganin kin kike wani abu ne kike miki irin wannan to makamancin haka dai
to ta yaya wannan hali na mata misali a ce dan mace tana sama sai ta rika kuntatawa ta kasa ta yaya yake shafar ci gaban mata domin an dade ana wakan yi kokari a bar mata su a ba su gurabai a wurin aiki ko kuma su shiga makarantu amma har yanzu idan ka duba mata ba su fuka so nawa suka samu ci gaba ba kuma akwai waɗanda suka ci gaba hakan yana da nasaba da yadda mata suke mu'amalantar juna
kare ko shine babban abin da ya jamo yanzu domin tana ganin ai idan ta take ke kika shiru idan tana cikin gona saboda har ta da ci da bakin ciki ta hana mu bari na kafa mu mata ai mu ci gaba amma ko wani da yake ko da yana cewa a samu fama da gaba akwai na da malamai mata da suke ciki ta ɗan ɗan su mata
haka
saboda ni ina da dalilta ta kuma makarantar da ni kishin ɗan da ni takan ɗauki dai dijina exam ta ce ko ba ni zan yi goya idan ba mu goya musu ba waye zai goya musu duk ƴaƴan mu ne ci gaba da jarabawa ita kuma sai ta kalli ganin goya ta goya miki ne ce ta jingigawa ko kuna jarabawa
Masauraro a nan za mu dakata a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu ikon dawowa da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wacce ta daidaita mana sauti, Julie Leathers Gwashin, ni Aisha Mu'adhin nake cewa ku kasance lafiya. Ma'assalam.
Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum murya Amurka. Da Alhaji Maniru dan uwa mu al da garin. Kira da bona Sokoto. Dai wani tambo. Matsawallan Sokoto. Allah ya gaza ma da sani ko turawa da adda furo na baron mai yau wallahi sun bude kwallo sun bude su al'amura don haka ina za ka cewa bude safata kai kan ka sana son Allah shi ne ka mulki wani Allah ne amma gobe a dawo neman wani abu da talakawan ka Dubi Allah ka dubi a dubi musifar da aka ta da tambuwal a zinle kayan mai girma gom dukkan malawi Kano an buɗe ko Kaduna an buɗe ko ina an buɗe kai har yanzu kai jajjajjajar kai rike kamar likawa kai Allah ya taimaki tabbatawa
Salamu alaikum VOA Ne magana daga nan jihar Benue dan tsoho dan malam Bako na malam Anas gidan Katsinawa mun gode Allah da ya kama ranar 26 ga wannan wata na Agusta wato ranar harshen Hausa ta duniya muna farin ciki da wannan rana kuma muna roƙon Allah Ubangiji ya ƙara bunƙasa harshen Hausa ba ƙabilan Hausa kaɗai ba harshen Hausa kuma abin mamaki wallahi zamanin da muka je aikin haji mun haɗu da wani ɗan garin Makka yana gaya mana yace bai taɓa fita ƙasar Makka ba amma wallahi Hausa garin yace bai taɓa zuwa Katsina ba bai kuma taɓa zuwa Daura ba bai ma taɓa fita a ƙasar su Saudiya ba amma a can ya ji harshen Hausa kuma alhamdulillah a nan kuma jihar Benue wallahi akwai waɗansu a ƙauyuka a nan suka yi awwaliya suka yi makarantar gaba da awwaliya ba su ma fita zuwa garin Makurdi ba amma kuma suna jin Hausa saboda haka mun gode Allah da ya kamo wannan rana. Allah ya dauki harshen Hausa da masu jin Hausa da Hausawa gaba daya. Daga nan jihar Benue, dan koyo dan Malam Bako, Malam Anas, gidan Katsinawa. Assalamu alaikum. Mai magana wani mai koyo da karin Turawa Benue Kudu, anan jihar Biya Nigeria. Zan yi amfani da wannan dama a yau jajin ta ɗan uwa da abokan arziki na garin Babandu da kuma cikin garin Benue Kudu, sauran garin da suke ban jihar Turawa da ma Nigeria. A bisa ɓanna da kuma asara ta duki da aka samu sakamakon ruwan sama da kuma ruwa da ya cikin gidajen mutane. Muna fatan Allah ya kare mu gaba da kuma sa wannan abin kafara ne a gare mu baki ɗaya. Muna kira ga gwamnati a tallafa wa wannan mutane da abubuwa da wannan abin ya shafa. Daga wani mai koyo dankalin kowa ganin kudu jihar Turawa ya na duniya.
Ina kira da gwamnatin Buhari da yake tana son a yi aikin gona sosai don bikin da kasa. A gaskiya ta da duwa da arewa ne ana ba da tallafi don kuma watan uku zuwa watan huɗu. Amma a ce ba za a ba da tallafi da sai watan bakwai ko takwas bayan da ana ta wuce. A gaskiya ana ce wannan hali da wuya ta tsara ta aikin gona. Duban shinge wanda ke kawo wannan matsala ya kamata a ce gwamnatin Buhari ta kawar da shi. Na gode da sashen Hausa na murya a gare ka. Sunana Ali Bakori ke ka ta gaskiyar Najeriya.
Ni ne Abubakar Garba da kuma wacce karfin ma baki. Ra'ayina shi ne wacce dai an sani gari ne mai tsafta da kozin dokoki, amma yanzu abu ya canja ba haka ba ne, kowa na jin kansa. Yanzu misali ka tashi ka zo rana bout na jikin police station na cikin garin Bauchi kusa da tsohon tasha, ka ga yadda masu wilbaro da sauran abu suke fakin kawai mutane ma yadda za su musu wuce ta hanyar da aka yi musu ba tare da sun hau kan titi ba. Duk wasu sun jera motocinsu sun jejjera abin kallonsu da sauransu a kan hanya, amma hukuma ba abin da ta ce tana kallon su. Kuma ai ya kamata a samu kudin shiga ma a wurinsu, duk wanda ya keta doka a yi tara a karɓi kuɗi a wurinsa. Ga wanki wasu mafayi ne suna zama ne kawai ana hatsari shi kenan su je su kwashe kayan mutane su ɗebi kayan wanda aka mata aka buje ɗin su ɗebi kayan wanda ya buje mutumin a rasa ina kayayyakin suke ko yinku ko kuɗinku. Ya kamata Bauchi local government da Bauchi state government da federal government su san abin da suke yi.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka auren Hausa ƴan albasa da talenti a Najeriya. Ina so in kira da wancan tarayya ko gwamnatin jihar Katsina akan SOM da aka faro daga mambari ne zuwa gidan mutum ɗaya kuma daga Katsina zuwa gidan mutum ɗaya. Ina so a yi mutane adalci. A yi lokacin damina ne mutane sun yi shukar su an fara mun jini shukar su ba a ba su kuɗi ba a biya wannan ba. To ina kira da gwamnatin jihar Katsina ta sa ido ko kuma gwamnatin tarayya ta yi bincike a ƙwarar talakawan Najeriya saboda an taho ana dubar ke masu rane ba a biya su a rage abin nan ba. Za ka yi kira da wannan gwamnatin su don kafa ba da har mai adalci a sa ido akan abin da za a yi matsalakawa akan adalci da gwamnatin su da masu gidaje a masa adalci. Assalamu alaikum. Mai magana Bishir Baka auren Hausa ɗan albasa Katsina Taranti a Najeriya.
Assalamu alaikum sa'an Hausa na murya Amurka. Sunana Magaji Sukaɓa Zaida Garki local game Jigas dai. Dan Allah sa'an Hausa ku isan min da sako na ga kwamishinan lafiya na jihar Jigawa, jihar mu ta Jigawa. Dr. Abba Zakar Karkarana, dan Allah ya duba yanda halin da muke ciki mu mutanen ƙauyen Zaida da ke karamar hukumar Garki. Asibiti muke roƙo dan Allah ko mun kankanta su da aka tayi yin asibitin nan wai aka je aka yi a lautai. Kuma lautai din nan mu kuma mun muke da kashi 10 a cikin mu muke da yawan jama'a a ciki, amma da aka tayi aka san kai aka je aka yi asibitin nan a lautai. He kaji asibitin nan ya kaji an ce likita ya tafi gona. Kuma mu muke da yawan jama'a dan Allah dan Annabi Dr. Abba Zakar kai mana asibitin kyan magani a garinmu a cikin garin Zaida da ke garin hukumar Garki. Sunana Magaji Sukaɓa Zaida.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
masu saurare, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.